sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na yau Asabar 22 ga watan Fabrairu shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a yau Asabar aka yi zaben shugaban kasa a Togo inda shugaba Faure Gansabe ke fuskantar hamayya daga babban dan takarar ƴan adawa. Sai shirin mu na amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Kalmasi Garba yake gabatarwa. Sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. Sudan ta Kudu ta bude wani sabon babi a yau Asabar bayan da bangarorin da ke hamayya da juna suka kafa gwamnatin hadin kai matakin da masu lura da al'amura da dama ke fatan ya dore. Kwana guda bayan da shugaba Salva Kiir ya rusa gwamnatin sa an rantsar da shugaban yan adawa Riek Machar a matsayin mataimakin sa. Tsarin da har sau biyu ana bi amma yake rugujewa yayin da bangarorin biyu ke tafka fada wanda ya zuwa yanzu ya sanadiyar mutuwar mutum kusan 400. A shekarar 2013 Sudan ta Kudu kasar da ita ce yar auta a duniya ta fantsama cikin yakin basasar da magoya bayan Kiir da Machar suka yi ta gubza fada shekaru biyu bayan fafutukar da ta yi ta neman yancin kai daga Sudan. Kasashen duniya da dama sun yi ta shiga tsakani don ganin an sasanta rikicin. Inda har a bara shugaban mabiyar ɗariƙar Katolika Papa Roma Francis ya durƙusa ya sumbaci kafafun Kiir da Machar a matsayin yana roƙon su yi sulhu na dindindin wani abu da ba taɓa ganin ya yi ba. A yau Asabar al'ummar ƙasar Togo suka kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa, zaben da masu lura da al'amuran siyasa ke hasashen shugaba Faure Gnassingbé zai lashe. Sama da shekara 50 iyalan shugaban suka kwashe suna mulkin ƙasar ta Togo. A shekarar 2005 shugaban na yanzu ya gaji mahaifinsa Eyadema wanda ya kwashe shekara 40 akan mukamin. Gnassingbé ya taka muhimmin rawa a sauya fasalin kundin tsarin mulkin kasar wanda ya amince da tsarin yin wa'adi biyu na shekara 5-5. Sai dai wannan sauyi bai yi tasiri ba, abinda ake ganin zai ba shugaba Gnassingbé damar zama akan karagar mulki har nan da shekarar 2030. Yan takara shida ne ke hamayya da shugaba mai ci ciki har da Jean-Pierre Fabre wanda ya zo na biyu a zaben da aka yi a 2010 da kuma 15. Muna dauke da karin bayani dangane da wannan rahoto. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce lokaci na kurewa a kokarin da ake na dakile yaduwar cutar coronavirus. Waɗannan kalamai na zuwa ne yayin da adadin waɗanda ke kamuwa da cutar ke ci gaba da karuwa. A jiya Juma'a babban daraktan hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce duk da cewa ana matakin da za a iya dakile yaduwar cutar, ya yi gargaɗin cewa damar da ake da ita na ci gaba da tsukewa.
Although the window of opportunity is narrowing to contain the outbreak, we still have a chance.
Ya ce damar da ake da ita wajen dakile yaduwar cutar na ci gaba da raguwa, ana matakin da za a iya datse yaduwar ta, amma yayin da muke yin hakan ya kamata mu zauna cikin shirin ko ta kwana. Kalaman na Ghebreyesus na zuwa ne a daidai lokacin da bayanai ke nuni da cewa cutar na ƙara bazuwa a Koriya ta Kudu. Hukumar yaƙi da yaɗuwar cutuka a ƙasar ta ambato cewa an samu sabbin mutum 229 da suka kamu da cutar. Wannan na nufin adadin masu ɗauke da cutar ya kai 433 a ƙasar ta Koriya ta Kudu. Masu zaɓe a jihar Nevada da ke yammacin Amurka sun kaɗa ƙuri'unsu a yau Asabar domin zaɓen ɗan takarar da zai kara da shugaba Donald Trump a watan Nuwamba. Wannan zaɓe na ɗaya daga cikin muhimman zaɓukan share fage da za su kai ga zaɓen fidda gwani da za a yi nan da nan gaba a cikin wannan shekara. Shi ne kuma karo na uku da 'yan takarar na Democrat ke karawa a neman tikitin jam'iyyar. A baya an yi wasu zaɓuka a jihohin Iowa da New Hampshire. Sai dai ba kamar wato Iowa da New Hampshire ba, waɗanda ke da gagarumin rinjayen al'ummar farar fata. Nevada jiha ce da ke da gaurayen al'ummomi. Rabin al'ummar ta fararen fata ne. Kashi 30 Hispaniyawa, kashi 10 Amurka 'yan asalin Afirka, sannan kashi 10 'yan asalin yankin Asiya. Bisa al'adar siyasar Amurka, sai 'yan takara da suka fi samun karɓuwa sun kara a wasu zaɓukan share fage kafin a kai ga zaɓen fidda gwani inda za a fitar da ɗan takarar jam'iyya da mataimakinsa. A yau Asabar Masu Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto wanda ya nuna adadin mutanen da suka jikkata cikin shekarar 2019 a sanadiyar yaƙin da ake yi a Afghanistan. alƙalamin rahoton sun yi nuni da cewa sama da farar hula 3,400 ne suka mutu sannan wasu 7,000 suka ji raunuka a bara kadai mataimakin babban jami'in majalisar ta UNAMA dake kasar ta Afghanistan ya dora kashi 49 cikin 100 na wannan ta'asa akan kungiyar Taliban da mayakan IS da kuma sauran kungiyoyin dake dauke da makamai yayin da kashi 43 cikin 100 kuma aka dora shi akan dakarun dake mara gwamnati baya ciki har da na Amurka sauran kashin kuma an dora akan waɗanda yaƙe-yaƙe yake ritsawa da su ta hanyoyi daban-daban da kuma sauran tashin hankulan da ƙasar ke fama da su
Madalla a gaida Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC To kamar yadda kuka ji a labaran duniya a yau Asabar aka yi zaben shugaban kasa a Togo inda shugaba Paul Ignace Mbe ke fuskantar hamayya daga babban dan takarar ɗan adawa Jean-Pierre Papri zaben na zuwa ne a daidai lokacin da ɗan adawa ke nuna ƙwarin gwiwar cewa za su samu nasara batun da jam'iyya mai mulki ke bisantawa abokin aikin mu na sashen Ingilishi Peter Clotty Ya tuntubi wakilin murya Amurka Irene Hoppo wanda ya je aikin zabe a kasar ya kuma fara da tambayar shi yadda zaben ya gudana.
For now there's no major incident according to the most of the observer that I spoke.
A halin da ake ciki a yanzu babu wani gagarumin abu da ya faru kamar yadda masu sa ido a zaben suka fada min tun da safiyar yau. Wato wakilan kungiyar tarayyar Afirka dake sa ido da na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS da kuma tawagar wakilan kasashen yankin Sahel duk suna nan suna sa ido kan wannan zabe
they are all on the ground monitoring this Togolese vote well we understand there was a report
to akwai watanni da ke cewa an yi arangizan kuri'u kamar har an gayyaci jami'an hukumar zabe ta CNE sun kuma dauki akwatin da ake zargin an cika shi da kuri'u sun kawo wani sabo Jama'a za su yi ta mamakin ko me aka yi da shi a kwatin da aka cika din.
People are wondering what happened to the ballot box that was stuffed and taken away. What happened to it?
I heard about that report, but I don't have a full detail for now to give you about what happened.
Na samu rahoto kan wannan al'amari, amma ba ni da cikakken bayani a kansa a yanzu. Kuma har ma na tuntubi masu sa ido na tawagogin kungiyar AU da ECOWAS. Amma sun ce mun ba su da masaniya kan wannan lamari sai dai sun yi alƙawarin za su neme mu idan suka samu ƙarin bayani to amma hukumar zaben ta CNE ta faɗi lokacin da za ta fitar da sakamakon wannan zabe
the results of this presidential election
Peter, it could be tonight, it could be tomorrow, or after tomorrow.
So Peter, tell you, I don't know how to tell the sakamakon. Ta kuma yi sai gobe ko ma ranar Litinin. Amma dai duka ta ba hukumar zaben kwana 6 ne ta fitar da sakamakon. Idan kuma ba a samu ɗan takarar da ya samu kashi 50 cikin 100 na kuri'un da kada ba, za a zabi ɗan takara biyu da suka fi yawan kuri'u. Sake karawa a zagaye na biyu bayan kwana 15 da fitar da sakamakon zaben farko.
To madalla, masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 3:39 ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar Salisu Musa daga Baucin Yakubu mai son jin yadda ƙasa kan ciyo bashi da kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayoyin Haruna Muhammad Katsina mai son jin tarihin Icen Bini da Zugu da kan samar da makamashi da magunguna da dai sauransu. To bari mu fara da amsar Salisu Musa. Idan kana saurare ga amsar da masanin tattalin arziki Alhaji Muhammad Aliko Muhammad ya bayar kan tambaya makamanciyar wannan kwanan baya.
Alhamdulillahi wannan wato akwai basussuka yanda jami'i ko ma'aikaci ko kai kanka zaka iya tashi kaje wurin wani a lokacin da kake bukatan kudi alal misali ko kana jiran albashi ya zo ko kana jiran ɗan wani abun kana kaddiran ka da kasa a kasuwa ko kana jiran kayan gona su fito a kai su kasuwa kana dan bukatan abin da zaka yi kakan je wurin wani wanda yake da shi wata gila kaman attajiri haka kaje ka ranci kuɗi to haka kasashe ma suka yi yau alal misali a ce gwamnatin Najeriya tana bukatan kuɗi da za ta samu ta yi wa'ensu ayyuka kafin a saida mai ko man fetur da akan sayar a samu a yi ayyukan da ake yi tana iya bada wa'ensu takardu da ake ce musu sovereign debt wato takardun bashi na ƙasa wannan takardun za a rubuta ne cewa ƙasar Najeriya ta yi alkawari za ta biya wanda ya bata bashin nan kuɗi kaza a rana kaza a lokacin da wa'adin bashin nan ya cika wa'annan takardun sai a kai su kasuwannin hada-hada na duniya a je a saida su koko a samu wa'anda za su saye wa'annan takardun su ba gwamnatin Najeriya wannan kuɗin ta yi harkan da za ta yi a lokacin da kuɗaɗen nan suka kai lokacin biyan su wanda suka saye takardun nan za su dawo da takardun nan a miƙa musu kuɗin su kuma da suka bada a lokacin kaji fanni ɗaya da ƙasa take iya zuwa ta ci bashi banda haka ƙasashen da domin akwai a kamfanunnuka wa'anda ayyukansu su duba ƙasa su kalle ta su yi ratin ɗinta wato a duba a sa ta a ga wannan ƙasar tana da ƙarfin idan ta ci bashi ta biya ko ba ta da shi ko ta taɓa cin bashi ba ta biya ba ko akwai bashi da ta ci da ta kasa biya to wannan ana ce musu rating agencies su ne ake cewa kamar S&P kamar Standard & Poor's akwai wanda ake cewa Moody's akwai nan ƙasa kuma muna da wanda ake cewa Augusto & Co so za su ɗauki ƙasa kamar Najeriya su ce to matsayin Najeriya yau a wurin cin bashi EB ne ko a ce BA ko a ce AA wato iyakan yanda aka baka matsayi iyakan irin bashin da zaka iya zuwa ka ci idan an saba cewa ƙasan takan ci bashi ba ta iya biya kamar abin da ya faru da wayansu ƙasashen Turai kwanakin baya inda za a ce ƙasashe sun je sun ci bashi amma sun kasa biya kaga gobe idan suka je kasuwa neman bashi ba wanda zai ƙara basu domin an san ba sa biya so wannan matsayinsu da aka maida su kamar BB ko CC ƙasashe kuma na duniya da idan suka ci bashi suna biya akan kari su ne wa'anda aka ba AA so wa'annan kamfanunuka a kowane wa'adi sukan fito da wannan matsayin ƙasashe su ce ƙasa kaza tana da matsayi kaza ƙasa kaza tana da matsayi kaza idan ƙasa ba ta da matsayi mai kyau ba za ta iya saida takardun bashin ta a kasuwannin hada-hada na duniya to a lokacin ne za ta je wurin kamar bankin duniya bankin duniya nan banki ne da kowane ƙasa a duniya ya dan kawo dan kason shi daidai ƙarfin tattalin arzikin shi aka tara aka hada to idan ƙasa ba ta da ƙarfin cin bashi da karan kanta tana iya zuwa wannan World Bank din wato babban bankin duniya ta je ta ci bashi in ya so idan kuma lokacin da ta gama ta samu kudin biyan wa'annan basussukan sai ta dawo ta abuna to kaji dai Malam Husaini haka ƙasa ke cin bashi ana iya cin bashi kuma daga waje ana iya cin bashi daga ciki amma mafi ka'ida idan ƙasa tana so ta ci bashi yafi mata sauki ta fita ta saida takardun basussukan nan a kasuwan hada-hada na duniya kasar mu Najeriya kwanakin baya ina jin ba a shekara biyu ba ko uku ta shiga kasuwan hada-hada na duniya ta saida takardun basussuka na miliyan dala miliyan 500 wanda aka samu kuma aka shiga aka sarrafa a nan baya kuma Malam Hussein za ka ga cewa akwai basussuka da aka ce akwai basussuka na ƙasa da ƙasa wanda za mu iya cewa to yau ana neman bashin dala miliyan 2000 domin gyara matakan tsaro kuma an ƙayyade cewa bashin nan a wurin ƙasa kaza za a je a karɓa to a haka sai a rubuta mata wa'annan takardun alƙawuran sai a ba wannan ƙasar in ya zo ita ƙasar sai ta bamu mu kuma kuɗin idan an gama sarrafawa duk lokacin da Allah ya bada ikon biya sai a ɗauka a biya
to watakila zai so ya san idan ƙasa ta cika duk wa'annan ƙa'idoji har ta samu cin bashi amma kuma lokacin biya ita ta kasa biya wace rigima za a yi kenan
yanda nace yanda ake kayyade kasa idan kasa ta kasa biyan wannan bashin matsayin ta a wurin karban bashi zai rago na daya kenan dan gaba ba za su taimu wa yansu basu sukan ba shine a lokacin zaka ji ana cewa kasa ta kasa nan baya baya zaka ji ana kasashe kamar su Cyprus kamar su Greece inda aka samu matsaloli ake cewa ai kasar ta kasa menene kasa wannan ta kasa biyan basussuka da tace a lokacin kuma za ka ga yawanci an samu matsi a al'amuran domin dole gwamnati ta rage wa'ansu abubuwan da take a cikin gida ta nemi yanda za ta yi ta biya bashin waje
sannan watakila zai so ya san me isa kasa idan tana fama da karancin kuɗi ba za ta buga dungun kuɗin da take bukata ba kawai ta yi ta siyan abubuwan da take son ta saya ko ta biya bashi
yawa ya so shi kuɗi kuma ba kaman duk inda ka ga kai kana rike da naira guda yanzu a hannunka naira gudan nan tana da karfin ta tana da abin da take tsaye a kan shi wato wannan naira gudan ya ita zai saye kasa idan yau an san iyakan kuɗaɗen da suke aljihun mutane suke cikin banki kudaden da ake hada da su yau idan ka je ka tsara bugawa yau alal misali a ce ko a unguwanku a ce yau za a zo kowane magidanci a unguwan nan a bashi naira miliyan guda gobe idan kuka je kasuwa tumatir wannan zai muku wahalar saya domin kowa yana da kuɗi kayan kuma sayan basu da yawa
to sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Haruna Muhammad Katsina kan iccen Benin da zugu ko jatropha a turanci idan mai tambayar na saurare ga shugaban shirin yada iccen na Benin da zugu a Najeriya Dr. Kabir Abdul Qadir yan mama da ƙarshen ansar ka
to wanda ya ga ita ce mai sauki ne za ka iya goma ce ta hanyar biyu ko dai ka ɗauko ƴaƴan ka shuka ko kuma ka je ka samu dafofi ka dasa shi dai na bayarwa ya danda abin da kake bukata wato shi ne da shi yana sauri ya girma ka gane ko shi kuma yake cikin ka gane ko shi kuma wato in ya fito iccen sai ya ba ka cewa guda biyar cewa guda hudu suna gefe sadin tsaki akwai cewa babba tsakiyar nan wannan shi ne yake gwada asirin wannan icce da dindindu a kan tsaye da kwararowa hamada da zoge kasa saboda wannan sauyi guda hudu ne sai ya rike kasa yadda kasa ba za ta mijina ba ka ga wato ka ga in kamar tana da zoge kasa ka ga da sata a gini zai tsaye da zoge kasa ne wannan kuma sai wato ta tsakiya din nan wato kamar bohun take sai ta rike ɗaya ruwa tare da sinadarin can kasa tana kauri sama wannan shi zai sa wato inda diddin da duk yake za ka yi yana da dausayi za ka kuma ci a yi suna fita to haka zai farfaɗo da mataccen kasa yanzu kamar inda suna amfani da shi farfaɗowar su na kasa yadda ne duba duba in ta wato kasa ta lalace ba a ci ko komai ba a tsaye ki daka mun dubi
eh ko Allah
in a zai ki fani dikka ki a cikin gole ki wato kamar da gole dinga da sai ka dikka kamar gero kamar dawa da masara duka ko za ka yi dikka su
eh ko Allah
to kaga aikin da dinga da ke yana aiki wajen magana noma yana aiki wajen magana ba da lafiya yana aiki wajen magana ba da makamashi sannan kuma yana aiki da abin nan fada da talauci wato zai ba ka sana'a
to kuma yana son ya san ko a ina ake noman shi
kai ko ina za ka iya shuka din da zai fito ko ka kan biya kuɗi ko inda ke da ruwa ne ko inda ke da kwakwali dukkan din da zai yi fibin da zai wato yana iya jure da fari na shekara biyu shekara biyu ba ruwa duk da zai mutu ba ana ɗan samun ruwa sai da ya tafi kai shi iken bin da zai shi ne wanda ke gura ciya da na ta kusa in ta fara ruwa za a ga ya fara ganye dan wannan dan shi dai shi da ne ya isa kawai sai ka ga abu da gani ke fara fita to da na ta zo
wannan shi ya kamu ga tambayar su ta bi cewa a kuma wani irin yanayi ake nomansa
kamar yadda nake cewa yanzu kaga a Najeriya gaba da ko ina na fara za ka iya suka dubin da gudu amma kuma ya dinga da Allah ke yi ne wato duk da gudu na kudu inda ake gaiwa ya da ya'yan ya da girma amma mai ci kadan amma na arewa inda ake da ban iska da abin da to za ka da rana da hasken rana to za ka ga wato ai kadan amma mai yana da yawa
wato kenan yanayin irin kamar a ce yanayin zafi yanayin iska yanayin sanyi da dai sauransu ba su tasiri kan yadda yake yaɗo da sauransu
a kifa wato uke ne an yi kawo da kasashe irin na masu zafi yanzu kannan London din da gudu da zai fito ma ba baya san sanyi baya san sanyi baya san wannan wannan suroɗin da ke fama da shi ba a zafi
shi
dai zafi bai iska hasken rana to inda yake so kenan
sai tambayarsa ta shida wanda nake ganin kusan kamar ka ansa inda yake cewa menene amfaninsa ga jama'a da kuma ƙasa
ai wannan ya faɗa wato wani shi wato din da kamar din ke faɗa ba wato shi makamashi ne na talaka
haka
makamashin talaka ne inda talaka zai tuka makamashinsa kuma ya dide amfani da shi nan take kuma kauyen nan su amfani da shi ba ma ta kai wani wuri ba
haka
kama ɗin ka samu mai ka samu tunkuda
lalle ha
tunkudan nan gaba daya wato ita taki ne na Allah da Annabi wato taki ne wanda yake na gargajiya wanda zaka ita ko me kake so saboda NPK ne yana da nitrogen ya da phosphorus ya da potassium
to akan ce duk wani abin da ke da alfanu kuma sai kaga yana da wasu illoli daga a tambayar sa ta karshe so yake ya san shin wannan ice na binin da zugu yana da wasu illoli
ka illoli ne ga kamar na faɗa maka shi fa zuba ne to ka ga babban illa kike nan
Allah ka
in dai kai kamar din nan kamar kamar nan wani tsammanin mai gida ne yaje a duki in yi tafi abin da Allah ya yi
wato
zai ta zawo zai ta zawo in ba gane ba cewa wannan man na dinda dubu zan yi ka a gane kuma mutum ma yana iya mutuwa
ikon Allah
abin da ake magana shi ya ice ne na magani in magani ka guba ne
haka
sai ta guba ne yawa saboda haka nan a abin nan an yi bincike an san abin da ke kai in ka shaki da yawa ka gane ko shi ya fi tsari akan maganin magani
lalle ka
yawa in ka rike ba ka zuwa bayan gida in ka dan fadi guda ka yi kasban ka dan laka ti dike nan amma in ka fi yawa mata zuge da dafa
wato
abin da ake magana ce
haka wato ba
shi magani kai magani guda ne
iko Allah haka ne to baya ga wannan bai da wata illar kenan
a to ni to inda akwai wani illa ai da abin da saboda wato amfani ta yawa to yadda in ka dubi da illa din sai da mutum ya wuce gona da ini
lalle
in ka ga dai wato kuranta yana yin duma mai kyau ko da ke da kuranta yana jawo a duniyar duma tana zuwa a wurin tana iba tana duma mai kyau
iko Allah
ka ga ni ko to in ka muka ce a zuma ta zo ta halbe ta ake ne illa ta a sun sun zo nema ai abin da za ta yi zuma ne
haka ne
ka gani ko yau ta ka ji ba ka ji ta za a yi a wurin dike nan ka zo na ta yi zuma ka ga din saboda haka nan in ka duba daban-daban ka je ka ga ta shi a gehen gona ka ga mugina zai zai kasa ka ga ka ta kanta to in kuma kana maganar abin nan din su ba hamada ka da ta ci a wurin zai rike wannan ne a ci
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Kabir Abdulkadir ɗan mama da an samu da tambayoyi kan icen bini da zugu da Alhaji Muhammad Aliko Muhammad wanda an samu da tambaya kan yadda kasashe kan ciwo bashi da wanda ya hada mana sautin Hailu Haile da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe
madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice.
Kasar Afirka ta Kudu ta soke tura ƴan wasanta da za su wakilce ta gasar Olympic zuwa kasar Japan domin wasan sada zumunci sakamakon fargabar barkewar cutar coronavirus. An tsara kungiyoyin biyu na Afirka ta Kudu da Japan din za su buga wasan na sada zumunci a Sanga a ranar 27 ga watan Maris, watanni hudu kafin soma gasar wasannin Olympics na shekarar nan ta 2020 a birnin Tokyo. An tabbatar da samun mutane 85 da suka kamu da cutar ta coronavirus a Japan tare da mutuwar mutum daya a cewar hukumar lafiya ta duniya wato WHO a ranar Alhamis. Mukaddashin shugaban hukumar kwallon Afirka ta Kudu Gay Makwena ya ce sun janye daga wasan sada zumuncin ne domin kaucewa jefa rayukan ƴan wasan su a cikin hatsarin kamuwa da cutar wacce ke ƙara yaduwa a kowace rana. A wani labarin kuma an shiga zullumi da zaman fargaba ga ƴan wasa da masoya kwallon kafa a kasar Italiya sakamakon cutar ta coronavirus, yanayin da ma yayi sanadiyar dage buga wasanni fiye da 40 a yau Asabar. Wata mujallar wasannin kasar ta Football Italia ta ruwaito cewa an dage buga wasanni masu yawan gaske a yau ciki har da na gasar Serie B. Rahoton ya kara da cewa haka ma a rukunin gasar Serie D lamarin ya shafi akalla wasanni 41. Lamarin ko ya uku ne sakamakon labarin wani matashin dan wasan kungiyar Codogno da aka kwantar da shi a asibiti aka kuma same shi da alamun cutar. Shahararren dan wasan kungiyar Barcelona ta kasar Spain Lionel Messi ya zura kwallaye har guda hudu a wasan gasar La Liga da kungiyar talallasa Eibar da cibiyar da nema, wanda ya kara zafafa takarar kofin gasar tsakaninta da Real Madrid. Kungiyoyin biyu suna daidai ne a maki kafin buga wasan na yau, wanda ba sa din tazala da maki uku kafin ita kuma Real Madrid ta buga ta wasan da Levante a daren yau. A Ingila kuma mai horar da ƴan wasan kungiyar Chelsea Frank Lampard ya tsira daga barazanar matsin lamba sakamakon nasarar da kungiyarsa ta yi na doke Tottenham da ci 2-1 a wasan da suka fafata na gasar Premier a yau. Lampard ya doke tsohon mai gidansa Jose Mourinho, inda ya kara jaddada takarar karkare kakar wasanni a cikin kungiyoyi hudu na saman tebur. A yanzu dai maki hudu ne suka rarrabe tsakanin Chelsea din da ke ta hudu a tebur da kuma Tottenham din da ke dafa mata baya a matsayin ta biyar. Lampard ya kuma kasance koci na farko a tarihi da ya doke Mourinho gida da waje a kakar wasanni daya. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
Sudan ta Kudu ta bude wani sabon babi a yau Asabar bayan da bangarorin da ke hamayya da juna suka kafa gwamnatin haɗin kai, matakin da masu lura da al'amura da dama ke fatan ya dore. Kwana guda bayan da shugaba Salva Kiir ya rusa gwamnatinsa a rantsar da shugaban ƴan adawa Riek Machar a matsayin mataimakinsa, tsarin da har sau biyu ana bi amma yake rugujewa, yayin da bangarorin biyu ke ta tafka fada wanda ya zuwa yanzu ya yi sanadiyar mutuwar mutum kusan 400. A shekarar 2013 Sudan ta Kudu, kasar da ita ce yar auta a duniya, ta bantsama cikin yakin basasar da magoya bayan Kiir da Machar suka yi ta gubza fada. Shekara biyu bayan fafutukar da ta yi ta neman yancin kai daga Sudan. A yau Asabar al'ummar kasar Togo suka kada kuri'a a zaben shugaban kasa, zaben da masu lura da al'amura siyasa ke hasashen shugaba Faure Gnassingbé Benyeze lashe. Sama da shekara 50 iyalan shugaban suka kwashe suna mulkin kasar ta Togo. A shekarar 2005 shugaban na yanzu ya gaji mahaifinsa Eyadema, wanda ya kwashi shekara 40 akan mukamin. Gnassingbé ya taka muhimmin rawa a sauya fasalin kundin tsarin mulkin kasar, wanda ya amince da tsarin yin wa'adi biyu na shekara 5-5, sai dai wannan sauyi bai tasiri ba.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyar mu ta yau Zainab, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.